620 mai falita rasha mai dari shida da 20 azan PlayStation
muryar wani dan Najeriya kenan yana ambaton farashin da ya sha litar mai a birnin tarayya Abuja a yau talata ne al'umar Najeriya musamman a manyan birane ciki da Abuja Lagos Kano Kaduna da dai sauransu suka waye gari da tashin farashin kowace litar mai daga naira 537 zuwa naira 617 inda aka gano gidajen man kamfanin NNPCL a birnin tarayya Abuja na sayarwa akan naira 617 AYM Shafa akan naira 550 sai gidan man Azman akan naira 620 kamar yadda wasu ƴan kasuwan mai masu zaman kansu suka tabbatar inda suka bayyana cewa duk wani sauyi na farashi a gidajen man kamfanin NNPCL alama ce ta tashin farashin mai ga kowa tunda ƴan Najeriya daga sassan kasar daban-daban suka fara nuna rashin jin dadin su akan yadda wannan matakin zai ƙara jefa mutane cikin ƙarin tsananin rayuwa musamman ma ganin irin tsananin da aka shiga tun bayan janye tallafin man fetur a ƙarshen watan Mayu da sabon gwamnatin Tinubu ta yi
sunana Muhammad Rabiu Danti ne wanda ku sani da yunkusar a kafafen yada zumunta na tashi cikin bakin ciki matuƙa ganin karuwar kuɗin mai a ƙasar nan bayan watannin da ake gani ana ganin wahalar da aka shiga na kalubale kuɗin makaranta yayi tsada kuɗin wuta yayi tsada kuɗin abinci yayi tsada dun Najeriya babu wani abu tilo da bai ƙara tsada ba a haka a ƙara mana kuɗin mai a ƙasar nan wai da zumma cewa ana tattalin arzikin ƙasa wani tattalin arziki ake gyarawa ina tattalin arziki abinci bai arha ba ina tattalin arziki talaka zai tafiya kuɗin mota yayi tsada ina tattalin arziki duk abin da zaka biya a rayuwar nan wai kai ma da kake iya samai a motarka kenan talaka da yake dan balaguran shi yaje nan ya dawo ta ina ake son a rayuwa a ƙasar nan
sunana Usman Zunnure gaskiya magana ta Allah wannan ƙarin man fetur gaskiya ba karamin matsala bane da kuma tashin hankali sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so an cire wannan tallafi muna jira mu ga har yanzu me gwamnati za ta in aka ce za a rabu wasu kuɗi 8,800 wannan ba abin yiwuwa bane ba zai rike mutane ba gaba daya so magana ta Allah wannan ya taba mu wallahi yanzu tasha an kaje babu fasinja a masu yin sana'ar motar haya ba sa samun fasinja kai mutum wanda in sana'ar ka ta kama kai tafiya fa yin sai ta zama dole za a yi kayan abinci ya ƙara tsada jiya daga Benin na taho Edo State kenan nazo Abuja sai na kashe naira 25,000 tsakani da Allah mutum da me zai ji da abinci ko kuma kara da yaya da suke zuwa makaranta yanzu misali a ce kana da yaro yana makaranta kana tudun wadazariya yana samun kullun zaka biya musu kuɗin mota akalla sai ka biya 1,000 idan su uku ne 3,000 kenan a wata sau 30,090 wake da wannan halin sai dai mu ce Allah ubangiji ya yaye mana kuma gwamnati gaskiya ta duba talaka na matukar cikin tashin hankali
Malam Salihu Tanko ya kasai wanda aka fi sani da Dawusu a kafofin sada zumunta kwararre ne a fannin yada labarai da sadarwa kuma dan takarar gwamna gargashin inuwar jam'iyyar PRP a zaben watan Maris da ya gabata inda ya ce
to gaskiya wannan hawa farashin musamman na mai da sauran ababen mun rayuwa da muka tsinci kanmu a Najeriya a wannan yanayi gaskiya abu ne mai tada hankali yau mun waye gari mai ya koma 617 a gidajen mai na NNPC na gwamnatin tarayya ma kenan wanda a gidajen mai na ƴan kasuwa mun ga ya kai 620 wasu ma har ya haura haka wannan ba karamin abin tada hankali bane duba da yadda abubuwa suke da tabarbarewa kuma gwamnati tayi magana akan cewa dole sai ta cire wannan tallafi amma sun cire tallafi wata biyu yanzu da rantsar da wannan sabuwar gwamnati bata fito ta ce ga wani hanya da za su taimakawa talaka ba banda wannan 8,800 da suka ce za su ba wa gida ba mutum ba gida da mutum 9,000 a ce an ba ku 8,800 a wata gaskiya ba ta ce hanya a alaba da za ta fitar da mu daga ciki wannan yanayi dole gwamnati ita ta ce za ta iya dan haka sai ta fito ta yawa talaka bayani da za ta yi domin ta kawo mana sauki wannan tallafin mai yanzu abin da yake nuna shine shi kadai da talaka yake mora kuma yanzu an zo an zare hatta kai mutane suna cewa da da wannan tallafi ma sata su cigaba da sata kin ga an shiga mummunan yanayi to gaskiya ni na ba gwamnati shawara da gaggawa ta tsaya ta nazari ta ga ta fito da hanyoyin da za ta kawo talaka sauki tun ana zaune lafiya tun kafin abin nan yazo bai zo ya zama musu wata masifar da ba za su iya karewa ba
shi ma masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi cewa yayi
kamar yadda muka waye gari muka ga gidajen mai in ka je da ga farashin mai yanzu har ya kai 600 da wani abu maimakon 400 da wani abu kari sama da kishi 20% wannan ba abu ne wanda ya ba mamaki domin duk wanda yake sayan man diesel da kuma mata masu sayan gas wanda ake dahuwa da shi sun waye gari yau ga kuɗin shi gobe ka je ka daddada kuɗi ya tashi ya kamata kuma idan farashi a kasuwar duniya na mai ya sauko to mu ma mu ga saukai ba a daga shi ba kuma lokacin da aka samu sauki a ka samu sauki amma muna fata tun da ita NNPC tana ciki za ta zama jagora duk lokacin da aka samu sauki mu ga sauki a kare shi to wannan so mu tabi aka gani in dai mai yana tashi a kasuwar duniya to gaskiya al'amura za su tashi kuma zai shahi rayuwar mu ta yau da kullu kuma ba wai talaka ba har masu wadata suna jin jiki domin dan baki misali a mota ta da abinda nake shan mai 15,000 yanzu ina kashe 45,000 a duk sati so maimakon 60,000 da nake kashewa a wata yanzu ina kashe sama da 180,000 zuwa 200,000 a mota kawai da nake hawa to kin ga kenan wannan ya shafi kowa amma dai ya kamata gwamnatin tarayya ta zo da matakai wanda ya dace mataki na 8,000 ba a ce ba zai taimaka ba amma gaskiya yayi kadan al'amuran nan sun wuce duk yadda suke lissafi so muna fata gwamnati za ta dibi wannan kuma ta zo da matakai wanda zai rika sassauta ma al'umma
tun bayan komawa tsarin mulkin demokradiya a shekarar 1999 ne Najeriya kasa ta biyu a fannin samar da mai a nahiyar Afrika bayan kasar Angola ta fada cikin cece-kuce a game da tsarin tallafin man fetur kafin cire shi a watan Mayu shekarar nan da muke ciki manufar wacce aka fara aiwatar da ita a matsayin wani mataki na tsawon watanni 6 dan daidaita farashin man fetur a waccan lokacin gyaran matatun man cikin gida lamarin da ya ci gaba da dawwama tsawon shekaru da dama duk da cewa an dan cire shi a wani dan gajeren lokaci a baya idan ana iya tunawa a ranar 29 ga watan Maris ne shugaban Najeriya Bola Tinubu ya sanar da janye tallafin man fetur lamarin da tuni ya jefa ɗan Najeriya cikin matsin rayuwa inji masana duk kokarin ji ta bakin hukumar NNDPRA mai kula da dokokin fannin albarkatun man fetur da iskar gas ta Najeriya kamfanin NNPCL kungiyar dalalan man fetur ta IPMAN ta wayar salula a yayin hada wannan rahoto da ya ci tura Lima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya